Allah Libu sashin Hausa ne na muryar Amurka akan mita 16, 22 da kuma 25. Abunnin yamai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM. Baya ga haka a kodiyo shi muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci na ranar 16 ga watan Yuni shekara ta 2016. Muhammad Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato 11 na safe kenan a nan Washington DC. Bari mu fara da kanin labaran duniya.
Shugaba Barack Obama na Amurka zai kai ziyara garin Orlando na jihar Florida don yin abin da fadarsa ta ce cika aikin sa ne. Wata kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta ce dakarun tsaron ƙasar Habasha sun kashe mutane fiye da 400 tun cikin watan Nuwamba bara. Ƙasar Rasha kuma ta sanar da tsagaita wuta na kwanaki biyu a yakin da ake yi a garin Aleppo.
To za ku ji cewa babban bankin Najeriya ya yi ƙarin haske dangane da tsare-tsaren canjin kuɗaɗen waje da ya fitar domin farfaɗo da darajar naira. Za kuma mu leƙa jihar Lagos cikin kasuwar 'yan canji masu zaman kansu domin jin yadda suka kalli waɗannan tsare-tsare na babban bankin na Najeriya. Kana kamar yadda kuka ji za mu leƙa birnin Orlando da ke nan Amurka mu ji yadda al'amura wato al'ummar birnin ke kallon ziyarar jaje da shugaba Obama zai kai a birnin a yau. Sannan Jumai Ali za ta zo da shirinta na sai bango ya tsage. Amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau ake sa ran shugaba Barack Obama na Amurka zai kai ziyara garin Orlando na jihar Florida don yin abin da fadarsa ta ce cika aikin sa ne mai nauyi da kuma yin ta'aziyya ga al'ummar garin. Ziyarar ta sana zuwa ne bayan kisan gillar da aka yi a wani club din 'yan ludu inda mutane 49 suka mutu, wasu su 53 kuma suka jikkata. Shugaba Obama zai gana da iyalan waɗanda abin ya shafa, da waɗanda suka sha da ƙyar, da 'yan sandan garin, da jami'an da ke tuka motocin jinya, da jami'an kiwon lafiya, da kuma likitocin da suka taimaka wajen jinyar waɗanda aka harba. Shugaban ya fahimci cewa shi abin koyi ne a ƙasar, a cewar mai magana da yawun fadar gwamnatin ƙasar Josh Ernest. Kuma duk inda ya je don ganawa da iyalan da suka fuskanci wani mummunan bala'i, yana isar da saƙon gaisuwa da ta'aziyya a madadin Amurkawa ne. Mr. Ennis ya ƙara da cewa ƙarfin gwiwar da Obama zai bayar ga waɗanda abin ya shafa za ta ƙarfafa al'ummar masu auren jinsi ɗaya da masu canza jinsi da aka kai wa harin matuƙa. A halin da ake ciki kuma, kwamitin hukumar tsaro na Majalisar Amurka na kira ga kamfanin dandalin Facebook da ya samar da duk wasu bayanai da yake da su na duk wani wanda ke da alaka da maharan Omar Martin.
Wata kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta ce dakarun tsaron ƙasar Habasha sun kashe mutane fiye da 400 tun cikin watan Nuwambar bara a wani mataki da suka ɗauka akan masu zanga-zanga a yankin Oromia a na ƙasar. A wani sabon rahoto da kungiyar sa idan ta fitar ya ce wato sojojin sun yi barin wuta akan masu zanga-zanga a yankin na Oromia ba tare da basu kuɗaɗe wato kashedi ba ko kuma ɗaukar matakin da ba na ƙarfi ba don shawo kansu. Rahoton kuma ya ce yawancin waɗanda aka kashe ɗin ɗalibai ne, ciki har da yara waɗanda ba su kai shekaru 18 da haihuwa ba. Kungiyar sa idan ta kuma ce 'yan sanda sun kame dubban mutane tun lokacin da aka fara wannan zanga-zangar. Kuma yawancinsu har yanzu suna nan a tsare ba tare da an gufanar da su a gaban kotu ba ko ba su damar ganin lauyoyinsu ko iyalansu. Zanga-zangar dai ta samo asali ne bayan da gwamnatin ƙasar ta yi yunkurin faɗaɗa iyakar Addis Ababa, babban birnin ƙasar. Masu zanga-zangar sun yi fargabar cewa shirin zai daidaita manoman yankin Oromia. Tuni dai gwamnatin ƙasar ta soke shirin a watan Janairun shekarar nan, amma an ci gaba da yin zanga-zangar har tsawon watanni saboda abin da masu zanga-zangar suka kira matakin zalunci. Har zuwa yanzu dai babu wani martani da gwamnatin ta Habasha ta mayar akan wannan rahoto.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Rasha ta sanar da tsagaita wuta ta kwanaki biyu a yakin da ake yi a garin Aleppo a daren jiya Laraba. ‘Yan sa'o'i bayan da Amurka ta yi kira ga Rasha da kuma shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad da su mutunta yarjejeniyar tsagaita wutar da suka cimma a watan Fabrairun wannan shekarar. Bisa ga shirin Rasha, an shirya tsagaita wuta na kwanaki biyu a Aleppo daga yau da zimmar rage tashin hankalin da ake yi a wajen don kuma daidaita lamura, a cewar ma'aikatar tsaron Rasha a wata sanarwa da ta fidda. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry na zargin Rasha da gwamnatin Siriya da laifin tsagaita wuta a wasu wurare da suke so kawai, yayin da dakaran Assad ke ci gaba da kai farmaki don kwato garin Aleppo, birni mafi girma a kasar wanda kuma yake daukar bakuncin wajen tarihin hukumar raya kasashe ta UNESCO ta duniya. Kerry ya faɗa jiya Laraba daga Oslo, Norway, cewa a bayyane yake tsagaita wutar da aka yi na fuskantar barazana kuma akwai buƙatar yin tsagaita wuta ta gari.
So we've made it very clear that unless we get a better definition of how this cessation is going to work, how it will be enforced.
Mr. Kerry ya ce Amurka ta bayyana a fili cewa sai in har ta samu cikakken bayani akan yadda tsagaita wutar za ta yi aiki, yadda za a yi ta, waɗanda ta shafa, da kuma yadda za a aiwatar da ita. In ba haka ba, ba za ta nada hannu tana ganin Assad na ci gaba da kai hari akan Aleppo ba, yayin da ita kuma Rasha ke mara mata baya. Kerry ya kuma ya ce ƴan adawar Siriya su ma za a tuhume su akan ci gaban fadan. Yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma a watan Fabrairu da dama ta taɓarɓare, kuma ba a samu wani ci gaban a zo a gani ba wajen yin shawara akan kafa gwamnatin riƙon ƙwarya wadda ya kamata ta fara aiki ranar 1 ga watan Agusta na wannan shekarar.
Akwai fargabar cewa mutane da yawa sun mutu bayan da wani faɗa ya barke jiya Laraba tsakanin dakarun gwamnati da mayakan wata ƙungiyar 'yan bindiga da ba sananniya ba a garin Raja da ke sabuwar jihar Lole da ke ƙasar Sudan ta Kudu. Wani shugaban coci na yankin ya ce mutane fiye da 400 sun tsaya da zuwa wata cocin Katolika da ke garin. Wasu daga garin na Raja sun ce gwamnan jihar Razik Zakariya Hassan da wasu manyan jami'an jihar duk sun tsaya daga wurin. Waɗanda suka shaida lamarin sun ce ƙungiyar 'yan bindigar ta kai hari akan sansanin sojin ƙasar da ke Raja da ofishin hukumar tsaron ƙasar da ke kusa da kasuwar garin da kuma gidan gwamnan jihar, tare da kashe sojoji da dama. Yawancin sauran sojojin kuma sun arce daga wannan yanki. Waɗanda aka yi a safiyar jiya ya tilasta wa ɗimbin mutane tserewa zuwa cikin daji, yayin da wasu suka fake a harabar cocin Katolika da ke yankin. Magajin garin na Raja a Marodama James Benjamin shi ma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka gudu daga garin. To, labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, babban bankin Najeriya ya yi ƙarin haske dangane da tsare-tsaren da ya fitar na samar da kuɗaɗen ƙasashen waje, lamarin da yanzu aka yi janyo cece-kuce tsakanin masana da masu hadadar kuɗin. Daga Abuja ga rahoton da wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaine ya aiko mana.
Da yake jawabi a taron manema labarai a nan Abuja, gwamnan babban bankin Najeriya, Mr. Godwin Emefiele, ya bayyana sabuwar manufar musayar kudaden kasashen waje. Sabuwar manufar, in ji shi, ka iya farfado da darajar naira da zai ba ta damar samawa kanta daraja gwargwadon yadda kasuwa ta kaya. Na tambayi daraktan watsa labarai na babban bankin Najeriya, Mr. Isaac Okorafo, ko menene makasudin daukar wannan mataki a daidai wannan lokaci?
Well, you know, people have been complaining that
kaga mutane na korafi cewar manufofinmu na babban bankin kasa ya sa ba sa yin samun kudaden musaya. Saboda haka, yanzu muna kokarin baiwa kasuwa damar daidaita al'amura ta hanyar barin naira ta sama wa kanta daraja a kasuwar. A cewar tsohon babban manajan daraktan bankin Jaiz na farko a Najeriya, Alhaji Muhammadu Mustapha Bintube, wannan tsari ne mai kyau.
Irin tsare-tsaren yan kasuwa da masana'antu zai fi na da. Yanda ake samu da, ya za a samu yalda ma farashin dola, duk wannan zai masu hannu zuba jari na kasashen waje, wanda da duk sun dauke kudin su dalan sun fito da shi, yanzu insha Allah za su fara dawo da wannan dala na su. Suna dawowa kaga masana'antu duk za su samu dala din ba da yadda ake shan wuya da ba. Abubuwan hanyar zai gude, matasa za su samu aiki, masu kasuwa da masana'antu za su samu wato hanyar wato bunkasa abubuwan da suke yi. Saboda haka insha Allah zai kawo gyara, dama abin da ba so wato barna da rashawa da irkaniya da ake yi.
Alhaji Isa Sakatare na ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar 'yan kasuwa a Najeriya.
Abin da za a yi la'akari shi ne, su babban banki na farko idan sun yi wannan da ke kyawun manufa, suna tunanin cewa idan an yi haka darajar naira zai ƙaru. Wanda alhamdu, saboda haka mu 'yan kasuwa yanzu ba za mu iya cewa wani abu ba sai mun zura ido mun ga yadda abin ya yi tasiri. Idan abin ya yi tasiri, haka muke bukata. Idan kuma abin ya ƙi ya yi tasiri, to dole mu sake jan hankalin gwamnati. A fahimtar mu, gwamnati tana yin ire-iren wayannan abubuwan don ta nemi hanyar mafita ne. Saboda haka mu 'yan kasuwa ba za mu iya mu yanke hukunci karab ɗaya a kai, a'a wani abu za mu ji daɗinsa, a'a wani abu zai samu matsala ba, sai mun ga yadda abin ya dace.
Jim kaɗan da ba da wannan sanarwa daga babban bankin Najeriya, har darajar dala ta ɗan sauko ƙasa kaɗan. domin ajiya kafin bayyana wannan sanarwa. Ana canza dala akan naira 367 amma a yau ta dawo 350 a kasuwar bayan fage, yayin da farashin hukuma na 197 bai canza ba. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To dangane da wannan batu, Babangida Jibril ya garzaya kasuwar ƴan canji da ke jihar Lagos, wacce ita ce kasuwa mafi girma a hadadar kudaden waje a ƙasar, domin jin tabakin masu canji. Ya kuma fara rahoton nasa ne da wannan tambaya.
To ko wani hali ake ciki a kasuwannin kuɗi na cibiyar kasuwancin Najeriya na Lagos? To yanzu haka dai ina Line Bristol da ke nan Marina a tsakiyar birnin Lagos, inda kuma ake hada-hadar kasuwanci da musayar kuɗaɗen ƙasashen waje. Ya suna malam?
Suna Sha'ibu Yusuf Auyo.
To malam Sha'ibu, me labarin sauyin farashin kuɗaɗen ƙasashen waje sakamakon wannan sanarwar da babban bankin tarayya ta yi na cire hannunta daga baiwa naira kariya?
Mu dai muna fatan ya zama alferi ne ga harkokin kasuwanci. In har wannan abin da babban gwamnan Najeriya ya faɗa alferi ne a gare mu, to Allah ya huce mana gaba. In har akwai hanyar da ita gwamnati za ta sa ko za ta yi kayan isa ko ƙasa, mu ma muna fatan haka.
To ya suna malam?
Sunana Alhaji Bello Detti Tirab.
Me zaka ce game da wannan sabon mataki na gwamnatin tarayya?
Wannan sabon mataki da gwamnatin tarayya ta dauka, muna ga bisa alama inda ta implement din sa kamar yadda ya kamata, to zai rage tashin farahin dala akan naira. Naira za ta dan ƙara daraja saboda za ta bar shi ne free hand, ba wani farashi. To idan aka bar shi haka fa, to gwamnati za ta fito da dala, za ta zabi wakilanta kamar guda 8 ko 10 da za su dinga saida dalar nan ba ƙasa da miliyan 10 za su ba kowanne. To in ko za a samu haka, to tabbas dala nan da lokaci kadan nan da sati biyu farahi zai kare kasa, ba za ta na kaiwa kamar 300 dinan da wani abuwa, za ta tsaya wajen 200 zuwa 250.
Yanzu dai abin jira a gani shine ko wannan mataki da babban bankin Najeriya CBN ta dauka zai taimaka wajen bunkasa tattalin arzikin Najeriya, tare kuma da karya farashin kayayyakin masarufi wanda akasari ake shigowa da shi daga kasashen waje. Babangida Jibril, murya Amurka daga Lagos.
To madalla, a yau ne shugaban Amurka Barack Obama zai kai ziyara a birnin Orlando, inda wani dan bindiga ya halaka mutane 49 ya kuma jikkata wasu 53 a farkon makon nan. Abokin aiki na Baba Yakubu Makeri ya tuntubi Hadiza Umar, wacce ke zaune a birnin na Orlando, yadda ta ji mutane suke magana kan wannan ziyara ta Obama.
Gaskiya na ji da yawa mutane na danganta zuwan shi da ya kamata ya zo kamin yau. Ya kamata yana nan ranar da abin da ya faru, wasu kuma suna ganin cewa ya yi kokari na ya taso din ya taho, amma wasu da yawa sun nuna ya kamata tun lokacin da abin ya faru yana nan.
To tun lokacin faruwa abin ya sha'anin tsaro a can Orlando?
Gaskiya akwai matakan tsaro da yawa, saboda abu ne wanda bai saba faruwa ba. So yanzu kamar mutane sun hurhudu, an sa matakan tsaro da yawa, wasu ma da yawa da motocinsu suke can wurin ba su iya samun damar ɗauka saboda an rufe hanyoyi. Sannan business ɗin da ke faruwa, kamar sana'o'i da ke faruwa kan titin, yanzu ya ɗan rage saboda kwata-kwata ba yanda za a yi ma mutum ya iya isa.
Malama Hadiza Umar kenan, wacce wato ke zaune a birnin Orlando na jihar Florida. To za ku goma na cewa karfe 11 na safe ne da minti 14 a nan Washington DC kenan, wato karfe 4 da minti 14 agogon Najeriya da Niger. Ga Jummai Ali da shirinmu na gaba.
Masu sauraron filin sai bango ya tsage, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Har yanzu muna tare da daraktan yada labaran matatan man NNPC, Malam Garbadin Muhammad, wanda zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa a wannan fili na sai bango ya tsage. Idan kuna biye da mu a makon jiya, Malam Garbadin Muhammad ya amsa tambayar Malam Isiyaku Lawan akan abin da gwamnati ta shirya wa talakawa bayan da ta cire tallafin mai. Yau Malam Garbadin Muhammad zai amsa tambayar Malam Isiyaku akan deregulation da yace me yasa aka kayyade wa masu sayar da mai farashin mai.
Tunda an ce deregulation ne ne kuma na sa na kayyade farashi a cikin da yake ba. Ita ma wannan tambaya kan hanya ta kasancewar ya fito cikin al'amarin mai da gas na duniya ma gaba daya a musamman Najeriya kasancewar yankin da kike kuma wadansu mutane da duk lokacin da aka kawo wani tsari su ba su tunanin al'umma kansu suke tunani to shi sa kina abu abun haka nan don wani da aka bar shi haka nan Allah ka tsaya abin da to shi sa aka ce har akwai abubuwan da aka dauka ake lissafi dalla dalla da za ka sayo man daga waje da kudin da za ka dauko shi ka kawo shi Najeriya da kudin da za ka sauke da kudin da za ka biya na haraji da kudin da za ka kai shi ko Kaduna ko Kano ko wurare daban-daban duk sai da aka sauka daga shi duk wasu man ne nawa ne mafi kankantar da za a sa wanda ya kai ya kasa mai ba ko mai kankantar ta ya ka ga cewar ko ma nawa ka sayo man na a duk yadda kudaden ne ya yi ko nawa ka sayo shi idan ka sayo shi na ra ta da ka to ko ya yi ba ciki ka ji da ka fara da biyu ke ne sa ka ya gunnan amma a hankali shi kanshi regulation din zai ba kanshi zai warware kanshi daga wannan kayyadanci kan da bai wata aka domin yanzu mutane nan suna ta shigo da mutum kuma kullum mutane na neman yadda za su shigo da shi to idan yanzu mutane da yawa suka shigo da shi abin nan da ake ce ma competition wato gasa kasuwancin shi yana da jikin shi to shi da kanshi man zai samu ma kanshi tana zai shiga gidan man tana yi shiga gidan mai a Nasarawa zai ka sai shi naira 120 sa'an nan ka je shiga ko dala ko UK road ka sai shi naira 100 ya daganta da yadda ka so saboda ka kai da yadda aka yi saboda kada a je a tursa sa mutane da kuma akwai da mutane da su ba su nan jama'a
eh
ina fata na amsa wannan tambaya
ka amsa sosai sai magana
subsidy committee yalla dan magana subsidy committee da yake akwai har an samu wani su da yake haka ne ba wanda aka samu da yake akwai dai wanda ake tuhuma in zai iya tunawa ma har an je kotu aka kada abubuwan da za a faɗi game da abin da ake tuhuma su da shi kotu ta saurare su sannan ta bada bayanin wannan ba aiki ne bane wannan aiki ne na hukuma da aka ba da yemen ta abin da ta gano ko abin da take ciki wallahi ban sani ba su NLCC bane wani da ke tana kawo mutane tana a'a NLCC shi ne tabbatar da cewa ta kare gwamnati a cikin hada-hadan mulki da NLCC kuma kasuwanci tana sai mai ne sai da abin da ta samu ga da asusun a na kuma tana da ɓangare wanda shi ma yana gino mai kamar yadda sauran manya-manyan kamfanoni na karnin da su gino mai ita ma yana fiye tana da nasu wato npd shi ma yana gino mai mai sai da abin da aka samu a kai asusun gwamnati to yanzu ma an yi sa'a ko kuma an yi gyara da maimakon a ce a ya fi wannan asusun ya kai asusu da yi
sun
ta kai kowa ya sani kuma baka kai ba kowa ya sani
to mutum
da ake ciki game da wadanda wannan hukumar da ta kafa ta ta ba abin da
to malami na gaba bismillah ko
assalamu alaikum
wa alaikum salam
wa alaikum sunana Bashir Muhammad Madara
to
na'am wato gashi dai yanzu an cire wannan tallafi na mai wanda ya kai ga ƙarin farashin albarkacin mai zuwa naira 145 wannan irin tabbaci shi bako zai ba mu na tsayawa a wannan farashi ba tare da gobe jibi zuwa gata ba kuma kaji farashin yayi sama don ko a yau ne a nan Kano na sha mai naira 147 kaga akwai yiwuwar wato idan man
lokaci kaka shiga ra'ayi ya fahimci tambayar ka kana da wata tambaya
yau sanan magana ta biyu shine tun bayan rantsar da girma shugaban kasa yake ta kokarin canje-canje a bangaren wannan albarkacin mai daga kan manyan daraktoci zuwa kan wasu wanda suka shafi wannan al'amura na mai to a ina gizo yake saka tsakanin can bangaren waɗannan manyan ma'aikata da aka canja na bangaren da NPC da kuma mu da muke tunanin da shugaban ƙasa zai samu ministan albarkatun mai
to kuma
kansa saboda abubuwa sun mai yawa ya koma gefe wajen ganin
ka shiga ra'ayi
da dangogi na waɗannan fudaji saboda lokaci
yawa to Malam Garba, wacce ansa za ka ba shi?
To, ansa ta farko ya ce ya fi ne 147 a wani wuri a Kano. Wanda ya sayan mashi da manyan 147 a tafi duka. Kuma indiya ya ci gaba da haka nan hankali a hankali, kuma da aka sa dinka biyar da a cewar ba a ce da mai sama da 147 ba. Kuma za ka kuta shi. Sa'annan duk isa wannan ba zai haura haka ba abubuwa biyu na ɗaya wannan fiki har yanzu tana shigo da mai kuma tana da gidajen mai kuma ita za ta sai nata ƙasa da 245 ɗin musamman a ƙauyuka da kuma wajen birane saboda in aka ce za a shiga farashin na NPC na gidan mai NPC zai zama a kafa da yawa a cikin birane kamar Kano misali za su gani mutane za su suna kawo cinkoso a hanya amma daga waje-waje za a sai da shi kasa da wannan ga 45 na ɗaya kenan na biyu abin da ya sa muke ba da tabbacin cewa in Allah da wannan kuɗin ba zai yi sama ba sai ma dai yiwuwa ƙasa saboda ai muna da matatun mu waɗanda muke ta ƙoƙari su tashi su fara aiki kuma sun tashi sun fara aiki da na Wari da na Port Harcourt da na Kaduna aiki da suke yi bai kai ɗari bisa ɗari ba na yadda ya kamata su yi amma dai suna aiki kuma wannan shi ne karo na farko da za a samu duka kuɗaɗe suna aiki a lokaci ɗaya daga nan zuwa ƙarshen shekara nan in Allah da ya sa ran zuwa shekarar da za mu yi taron za a rasa jarin da zai sa su fara fito da mai ɗari bisa ɗari na wanda ya kamata su fito da shi idan suna aiki na ɗari bisa ɗari za su ba mu kusan rajin man da muke bukata wanda ke kamar lita miliyan 20 to kaga idan aka samu wannan sannan ga ainihin kici tana shigo da mai sai kuma ga sauran ƴan kasuwa suna shigo da mai gaba ɗaya abin da zai sa kuɗin nan su ko ni akwai shi in ka ji abu na tsada ba shi saboda haka muna ƙara gaba ana ƙara gaba waɗannan matakan nan muna ƙara kuɗi da mai to duk da kuɗin mai in ma ku sauko ba ba zai sa abin da haka sannan kuma yanzu haka an riga an tallata cewa wanda yake da ƙarfin gina matakan mai ya zo ya kawo ya nuna ƙarfin shi an riga an tallata waɗanda suke da sha'awa suna da ƙarfi sun zo sun kawo manufarsu an buɗe manufar kwanan nan za a buɗe a ciki ga waɗanda suka ci kuma suka cancanta za su gina matakan mai guda uku a cikin waɗanda muke da su yanzu za a gina wata matakan mai karama a cikin matakan man kasuwa za a gina wata karama a cikin matakan man za a gina wata karama a cikin matakan man Wari idan ka haka suka ba ka waɗannan gudunmawa babban guda uku da za a gina inda za a gama su cikin nan shekara biyu za su tace mai sama da abin da ƙasar nan ke bukata idan ka haɗa wannan da kuma wanda Alhaji Aliko Dangote kamfanin shi zai gina shi kuma zai tace shi ma sama da abin da kasan nan ke bukata ba maganar wai mai ya yi tsada ki ba nan gida maganar ma ce wannan gida za ta fara sai da tataccen mai kaga zai kasance muna sai da tataccen mai kuma muna sai da tataccen mai wannan abu bai fi karfin gwamnati ba.
Masu sauraro abinda ya sawwaka kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu Malam Garbadin Muhammad na NNPC zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na Sebango ya tsage.
To madalla a gaida jin mai rahotannin da muke samu yanzu nan na nuna cewa ga shugaba Obama nan ya isa birnin na Orlando domin yin jaje ga iyalan waɗanda aka kashe yanzu kuma ga nasihar Ramadan.
To assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Ibrahim Abdullahi Sani Rijal Lemo kuma malami ne ni a sangayar addinin musulunci da shari'a da take a jami'ar Bayero da ke Kano. Wannan wata na Ramadan wata ne idan aka kalle shi ta wani bangaren wata ne da ke taimakawa haɓakar tattalin arziki. Na farko dai za mu ga cikin manya-manyan abubuwa masu matuƙar muhimmanci wanda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kira mutane zuwa gasiye shi a wannan wata kuma aikata shi aikace shine bada abu kyauta da bada abu ciyar da shi sadaka da duk wani abu da yake da alaka da ciyar da abu saboda addinin Allah zamu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama an siffanta shi a wannan azumi dama ya kasance tun kafin ma azumi cikin halaye da dabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance mutum ne shi mai yawan kyauta mai yawan bada abu sai kuma ga wasu ruwayoyi wasu hadisai ingantattu da suka inganta da gurbin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama suke nuna mana irin yadda manzo ya kasance yana amfani da wannan dabi'a ta shi wannan halayya ta shi ta bayarwa ta kyauta a wannan wata wanda har aka siffanta mana dama can ya kasance ajwadun nas yafi kowa bayar da abu yafi kowa kyauta sannan kuma aka ce musamman a wannan wata na Ramadan ajwadu wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan babu lokacin da yafi yin wannan kyautar kyautar nan ta shi tafi lunkuwa tafi yawaita irin lokacin Ramadan
to yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana ta hanyar email
zan fara sakonni ne da wannan sako da ke cewa kame-kame yan jaridu da gwamnatin jamhuriyar Niger take yi san bai dace ba ganin cewa ana mulkin demokradiya ce a kasar daga ummi matar mai kayan miya Oji Kwates Gombe wannan sako daga Alhaji Nasiru Umar Gwallaga shugaban matasan APC na jihar Bauchi yace muryar Amurka ko isa min da sakon fatan alheri ga shugaba Muhammadu Buhari da fatan Allah dawo mana da shugaba Buhari gida lafiya Allah ya kara masa lafiya amin taimakon kayan sallah da hukumar Hizba ta Kano ta ba marasa galihu a jihar wani abin yabawa ne da fatan sauran hukumomin Hizba na jihohi za su yi koyi da jihar Kano don taimakawa masu karamin karfi daga Sadi Saidu Daura ci gaba da bude cibiyoyin bude baki da gwamnatin jihar Sokoto take daukar nauyi a matsayin fisabilillahi daidai ne to amma ya kamata a rinka sara ana duban bakin gatari sako daga Garba na Kwalo a Jora jihar Jigawa gashuwa
yanzu ga Maryam ta dawo da labarai a takaice.
Majalisar Dokokin Kasar Somalia ta amince da sauye-sauyen kundin tsarin mulkin kasar jiya Laraba wanda zai yarda majalisar ta ci gaba da ayyukanta ko da shugabannin kasar sun kasa gudanar da zaben kasar wanda ake shirin yi. Matakin majalisar ya kara karfafa zaman dardar da ake na cewa watakila karshen ta ma ba za a gudanar da zaben ƴan majalisar ba a watan Agusta da kuma na shugaban kasa wanda za a yi a watan Satumba wannan shekarar. Dama dai shugabannin kasar sun dan makara wajen amincewa da cikakken bayanan shirin zaben da kuma matsayin babban birnin kasar na ko zai ci gaba da zama babban birnin kasar ko a maida shi wata jiha da kuma yin garan bawul ga kundin tsarin mulkin kasar wanda zai amincewa hukumomin gwamnatin kasar gudanar da ayyukansu ko bayan sun gama wa'adinsu. Daraktan cibiyar wato cibiyar binciken sahan mai sharhi kuma akan lamura a yankin Matt Braden ya faɗi cewa shugabannin za su iya gudanar da zaben kasar bisa lokaci domin ci gaban gwamnatin kasar. Braden kuma ya yi gargadi akan jinkirta ko dage zaben abinda ƴan kasar su ma suke fargaba.
Masu rare duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci sai kuma can an jima da daddare zamu saki dawa da izinin Allah. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta yi gabatar da shirin da kuma Julie Ladies Gresham da ta haɗa shi sai injiniyan mu Skip Sisk. Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu agogona cewa karfe 4 ne da kusan rabi agogon Najeriya kenan da Niger lokaci ne kuma da za ku saurari shirin yau da gobe.